بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم ثلاثة shida ga watan Ramadan, hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shekara 1439. Insha Allah ta'ala zamu ci gaba da karatu kamar yadda aka saba a wannan masallaci na cikin wannan jami'a. Muna karatu cikin Alqur'ani mai girma a irin waɗannan lokuta cikin wannan wata mai alhurma, kuma muna karatu ne cikin suratul Tauba. Mun tsaya karatun da ya gabata aya ta 103, zamu tashi aya ta 104 insha Allah ta'ala. Muna fatan Allah ya samu dace. Kafin nan, ga tambayoyin da aka turo. Mai tambaya ta farko bayan sallama tace hailata ce, ma'ana jinin al'adanta ne yake mata wasa. Tace yau kwana 8, alhali ya saba tsayawa kwana 6, ya matsayinta za ta ka yawa za ta ƙara ne, ko kuma za ta fara azumi kawai? Wannan sai ta duba ta gani idan launinsa da fitansa ko warinsa yana iri ɗaya da irin al'adanta da ta saba, to shi ma al'ada ne. Wannan ƙarin kwana biyu, za ta ci gaba da ƙara kwana biyu har tsawon in dai bai canja daga launinsa ko warinsa ko saurin fitansa ko rashin saurin fita ko dumi ko sanyi. Duka wannan yana daga cikin abinda malamai suka ambata. Idan dai ta ji iri ɗaya ne da yadda na al'adanta yake yi, to shi ma al'ada ne. Har tsawon kwana 15 za ta rinka ƙara kwana biyu, ba za ta yi azumi ba. Amma in ta wuce kwana 15 ne sai ta shiga, sai ta fara azumi da abuna. Amma kuma sannan dama azumi yana iya canjawa mace al'ada. Kwana al'adar mace kwana kaza, idan Ramadan ya zo ta fara azumi, yana iya canja mata. Haka yin aure yana iya canja mace al'ada. Haka nan canjin abinci yana iya canja mace al'ada. Don haka ba mamaki ko don Ramadan ya iya mata canji, wallahu a'lam. Wannan kuma bayan ya yi sallama ya ce, a cikin bayanin da kai game da salatun menene ban gane ba, ranar Juma'a ya ce da ta gabata, ka ce idan Huzaifa ya ki salatin janaza kila yake nufi, yau ka ce idan Huzaifa ya ki yin sallaci gawa, game da sallatin munafukai. A cikin bayanin da kai game da sallatin munafukai ranar Juma'a da ta gabata, ka ce idan Huzaifa ya ki sallaci gawa, to sahabbai ba za su sallace ta ba. To menene dogaronsu? Shine Huzaifa radiyallahu anhu shi sahibu sirri rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira shi ya gaya masa sunayen munafikan da shi aka ga a malaika Jibril ya gaya masa. Don haka Huzaifa ya san sunayen munafikan da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya masa. Don haka kai tsaye kawai idan Huzaifa munafiki tsantsa ya rasu, shikenan in aka ga bai masa sallah ba, to lalle Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi sunan wannan kenan ga shi Huzaifa a cikin munafikai. Kuma Allah ya ce wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan wala taqum ala qabri, don haka yasa ba sa sallah idan suka ga Huzaifa bai yi ba, shi yasa ake ce masa sahibu sirri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wani bayan ya yi sallama ya ce, menene hukuncin muna kasuwa to wata rana muna shiga inda babu banki, to nakan je da kuɗi dayawa sai amin transfer din naira 100,000, ni kuma sai na bada naira 99,000, to malam me hukunci na a shari'a, sannan ya matsayin wannan naira 1,000 da nake karba a duk naira 100,000? Idan hidiman aikin da mutum yayi ne aka biya shi, kamar yadda kai ka ce gurin ba su da halin yadda za su sa kuɗi a banki ko kuma babu banki a gurin, kai sai ka ɗauki hatsarin tafiya da kuɗinka, sannan kake musu hidima cewa duk wanda yake son a 100,000 kuɗinsa idan ya sa maka a cikin account ɗinka na inda kake ganin za ka iya ganin an sa maka, sannan kai kuma za ka bashi 99,000, ma'ana 1,000 na wannan hidimar, wannan babu laifi, saboda ba bashi ka bayar ba, ba bashi bane, wannan mu'amala ce. In dai sun yadda annasu ala shuruti, sun yadda ka yadda 1,000 yayi, suka ce za su bada 1,000 yafi musu sauki su je su ga kasuwanci, wannan babu laifi a kai, kuma baka ci haramun ba, wallahu a'lam, insha Allah. Wani bayan yayi sallama da fatan alkhairi yace, wai shin ya halarta a dinga daukar amarya da ango suna rawa a wajen dina, tunkan a daura musu aure, kuma yin littafi da hoton ango da amarya sun rungume juna ana raba wa mutane, ya halatta? Don na ji wani yace, don ya ji wani hadisi na cewa duk mutumin da bai kishin matarsa, ma'ana iyalinsa, ba zai ji kamshin aljanna ba. Shin malam wannan shi ma yana daga cikin su? Kuma me yafi, kuma wa yafi laifi tsakanin amaryan da ango? Wannan tsari ne wanda yawanci mutane suka ɗauko shi daga tsarin Yahudawa da Nasarawa da makiya addinin Allah. Abunan duk wani wanda ya sake hanyar Allah ko yake kan mummunan aqida ko yana jingina kansa da musulunci ma, in dai kaga akwai alakar a gaure da maza da mata ana rawa, ka tabbata akwai shirme a cikin harkar, ba addini bane ko ba musulunci bane ba kuma sunna bane, ko a ina ne, ko da wanda yake kiran kansa da sunan musulmi. Yau ka tsari ne na Yahudu da Nasara, asalin wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatul ula, in ka duba tafsirin Al-Hafiz Ibn Kathir karkashin wannan aya, yana maganan asalin yanda Iblis yai dalilin ma gaurayen maza da mata, saboda yanda aka yi daga cikin bani Adam, wasu mutane suna rayuwa a saman dutse, wasu suna rayuwa a kasan dutse, wanda suke rayuwa a saman dutse matansu suna da sifa na namuni, amma mazajen su kyawawa, wanda suke rayuwa a kasa su kuma mazan su ne suke da sifa namuni matan kyawawa. Iblis dai iya yadda ya hasse da ya hada sasu da aka sama zama guri daya a harguza a yi rawa a ci abinci tare shikenan. Wannan shine wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatul ula, wadda Allah subhanahu wataala ya hana. Zaka duba ta harka ta ai tabarruji ko kuma kaga an yi wata kalanda, ko da dauko hoton akai aka hada hoton matar kanta a jikin kan mijin ko wani abu, wannan abun kunya bai dace mutum ya rinka gadara da wannan ko don yayi aure, ko a dau hoton su suna rike da juna, ai wannan ba tsari ne na musulunci ba, saba wa musulunci ne. In sun aifi aya kenan, ƴaƴan su zo su gansu a haka, wannan duk bai kamata ba. Don haka tsari ne na Yahudu da Nasara da makiya addinin Allah ake shigo da shi, mutane su dauka suna alfahari da shi saboda rashin fahimtar addini da rashin riko da sunnar manzo sallallahu alaihi wasallam. Allah ya kiyaye. wannan yace assalamu alaikum malam menene hukuncin auren mutu'a a addinin musulunci wannan tambayar ma haka malam ina son bayani akan auren mutu'a akan auren mutu'a domin naji wasu musamman yace malaman shi'a suna cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi umarni da shi kuma har yake ma ga kuma har ya koma ga Allah wato bai yi hani a game da auren mutu'a ba wannan duka takaddubi sun yi tambaya akan auren mutu'a sai wancan da ya kara bayani cewa ya wasu suna cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi umarni da shi wannan a Qur'ani gaba daya inda malamai suke maganan cewa tana magana ne akan mutu'a shine ayan suratul nisa'i gaban ayan fa mastamta'atun bihi minhunna fa'atuhunna ujurahunna fariidha wannan gurin anan ne aka ce akwai wan magana ce akan auren mutu'a a duk Qur'ani daga farko har ƙarshe nan ne wannan gurin malamai suka yi magana cewa tun daga sahabbai cewa eh lalle wannan guri yana magana ne akan auren mutu'a to fassara gurin ba wanda yafi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam iya sanin fassarar gurin to saboda haka hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sune suka fassara gurin yadda ya dace malamai sun yi sabani da tun daga sahabbai akwai riwayoyi da suka zo cewa an halatta auren mutu'a aka zo aka haramta shi aka saki halatta shi aka saki haramta shi aka saki halatta shi aka saki haramta shi wasu malamai sun tafi akan wannan wasu malamai suka ce a'a an halatta auren mutu'a sannan aka haramta shi shikenan ba a yi sau biyu ba wasu kuma suka ce an yi sau biyu aka halatta shi aka haramta shi aka halatta shi aka haramta shi shikenan ya wuce da haka to kawai sai ka dauko hadisi lura da cewa an halatta shi an haramta shi an halatta shi an haramta shi sau daban-daban wannan ya sanya akai istihadat wato akai istihadi akan wato masana tun daga sahabbai da tabi'ai da malamai sashin su suka yi istihadi akan cewa to ashe kenan ma shi auren mutu'a lura da an halatta an haramta an halatta an haramta shi yasa wasu suka dauka suka yi tsammani yana nan za a ci gaba da yi to da halattawa da haramtawa halattawa da haramtawa waɗanda suke goyon bayan su yi auren mutu'a masu aqidu na rafidawa suke cewa ijtihadi yafi hadisi to dukkan malamai ko sun yi ijma'i in an ce ijtihadi fa shine ra'ayi na waɗanda suka yi kokarin fahimto addinin Allah ba kowane mutum bane ma yake zama mujtahidi to a ka'ida duk mutanen duniya tun daga farkon su har ƙarshen su waɗanda ba annabawa ba dukkan su gaba daya ka san al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam shi kadai ne annabi to duk sauran mutanen a tara su a guri daya su fadi magana duk maganar mutanen duniya a gefe guda maganar annabi sallallahu alaihi wasallam guda daya in ta su tai karo da ta annabi sallallahu alaihi wasallam ta duk mutanen duniyan watsar da ita ake a dauta annabi sallallahu alaihi wasallam to maganar ta istihadi ake gabatarwa wani sa'i saboda a bar hadisai ko a ce hadisai ana kokonto a hadisai ingantattu su ne suka fassara wannan fa mastamta'atun bihi minhun na farko akwai hadisin Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu wanda yace naha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yawma khaybar an nikahil mut'ati wa an akli luhumil hurum abuna humuril ahliya Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi hani ranan yakin Khaybar daga cin aukama kala radiyallahu anhu daga auren mutu'a Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana auren mutu'a ranan yakin Khaybar kuma ya hana cin naman jakin gida inji Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu yace manzon Allah ya hana sallallahu alaihi wasallam Ali ibn Abi Talib kuma rabi'u khulafa'ir rashidin ne yana daga cikin wanda komin yaya za a yi ba a taba tunanin ya faɗi wata kalma don ƙarya ga Annabi sallallahu alaihi wasallam to shine ya faɗi wannan kuma sahabbai ba sa cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ko ya fada ko yayi umarni sai abin da suka tabbata ya fada don haka yace annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana auren mut'a da cin naman jakin gida kaga cin naman jakin gida har yanzu kowa kawai da ya da ka kalli jaki ma ka san ba za ka ci ba to amma auren mut'a me yasa ake dogon magana har yanzu wasu suke cewa akwai shi shine fasikanci shi abu ne wanda yake soyuwa a gurin duk wani mutum da ya balaga ma'ana duk mutumin da ya balaga to ya shiga sha'awar yamace sai wasu mutane suke so su raba mutane da addinin Allah zaka iya ganin mutum yayi shekara 10 yana magana a gidan TV ko gidan radio bai taba koya muku sallah ko alwala ba bai taba koya muku azumi yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi ba bai taba koyar da ku alqur'ani ba ba a taba awa daya ana jin ayoyin alqur'ani yana fassarawa ba amma zaka samu kullun surutun sa kawai ku je ku yi auren mutuwa daga ji kawai ka san ba addini ake koyarwa saboda me addini ba koyar da mutane alwala ba ba koyar da mutane aqida ba ma tukunna tauhidi ba maganan kar ku yi shirka ba maganan ku tsaye da Allah sai da annabi sallallahu alaihi wasallam yace kara 13 yana maganan tauhidi da kiran mutane zuwa ga bautan Allah kadai ba a so mu saukar da ayoyin aure ba ma tukunna maganan aure ma tukunna saboda me saboda babban muhimmin abu shine kadai ta Allah da bauta sannan abubuwa su biyo baya maganan fasikanci har a jahiliya ba su yarda da fasikanci ba abun kunya ne fasikanci shi wannan annabi sallallahu alaihi wasallam yayi umarni da yin auren mut'a a farko farkon wato iso aiko shi da Allah yi in ka duba karkashin tafsirin wannan ayan ka duba tafsirin Al-Hafiz Ibn Kathir muna magana tafsirin Al-Hafiz Ibn Kathir saboda yana daya daga cikin tafsir bil ma'thur dan cewa at-tafsir bil ma'thur shine at-tafsir bil riwaya at-tafsir bil riwaya shine at-tafsir bi aqwali rasulillahi sallallahu alaihi wasallama was-sahabati wat-tabi'in mimma sahha anhu sallallahu alaihi wasallam wannan shine at-tafsir bil riwaya wa huwa afdalu at-tafasir shine at-tafsir at-tafsir al-Qur'an bil Qur'an shine mafi bitin Qur'an tafsiri inda ka rasa tafsir al-Qur'an bil Qur'an sai ka koma tafsir al-Qur'an bis sunnah tafsir al-Qur'an bis sunnah kuma shine tafsir al-Qur'an bil riwaya mafi fitan littafi a bangaren tafsir bil riwaya shine tafsirin Ibn Jarir al-Tabari da tafsirin Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala to tafsirin Ibn Jarir al-Tabari shi kansa akwai gurin da domin Ibn Kathir ya zo bayan Ibn Jarir al-Tabari don haka sai ya fa'idantu da tafsirin Ibn Jarir al-Tabari sannan kuma ya zo da ƙarin abun da ya samu a zamanin sa na hadisi wanda wataƙila Ibn Jarir al-Tabari bai karo da su ba don haka ake fifita yawanci tafsirin Ibn Kathir to a ƙarƙashin wannan ayan fa mastamta'atun bihi minhunna yake bayani sannan yace bayan wannan hadisi na Ali ibn Abi Talib da bayanin cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya yadda ai auren mut'a wannan a farkon musulunci wato farkon aiko shi da aka yi sannan Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu yace tabbas manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana a ranar yakin Khaibar to sai mu koma hadisin Ma'bad al-Juhani wanda shi ma in ka duba karkashin ayan hadisin al-Ma'bad hadisin Ma'bad al-Juhani hadisi ne ingantacce hadisin Ali ibn Abi Talib shi ma hadisi ne ingantacce wanda yace naje yaki tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ranar fatuhu makka bayan an yi fatuhu makka sai naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da na halatta muku ku yi auren mut'a amma daga yanzu Allah ya umarce ni in hana ku auren mut'a fa huwa haramun ila yawmil qiyamah doka daga yanzu auren mut'a haramun ne zuwa ranar tashin alkiyama me ma'anan auren mut'a zaka ji ana nufin aure ne mu'akkad mutun ya auri mata lokacin da yake da bukatan mata ko yana da mata a garin su zai tafiya yaje aiki ko kuma a bai da mata yazo jami'a sai ji yana sha'awan mata sosai kawai sai samu wata sai su hada kai sai su daidaita su yi aure na iyaka kafin su gama jami'a kaga wannan haramun ne ila yawmil qiyamati da an halatta annabi sallallahu alaihi wasallam ne ya halatta daga baya ya haramta duk wanda zai ce maka yanzu kuma halal ne ba zai kawo maka gundaran hadisi waɗanda a riwayan ɗaya hadisin Ma'bar al-Juhani shine ranan Hijjatul Wada a ranan hajjin bankwana Annabi sallallahu alaihi wasallam yace auren mutu'a haramun ne Allah ya haramta ila yawmil qiyamati har ranar tashin alkiyama cewa ila yawmil qiyamati shikenan dindindin kenan to babu wani hadisi ingantacce da mutun zai kawo maka yace shi kuma ga hadisin za sai kaje yana maka mai kame yace a to ai ijtihadi kaza ko kuma a ai tun farko Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi umarni ko kuma a an jingina wata riwaya zuwa ga Abdullah ibn Abbas duk riwayoyin da aka jingina zuwa ga sashin sahabbai shine sun ginu ne sakamakon an halatta an haramta an halatta an haramta an halanta an haramta in ka duba al-Hafiz Ibn Kathir ya bayyana wannan rahimahullahu ta'ala sannan ana so ne a yaudari matasa duk zuciyar da ta ta'allaka da mata ta bangaren alaka da mata na haram wallahi zai wuya mai wannan dabi'ar ya rike alqur'ani riko na gaskiya kuma duk wata aqida ba a iya shigar da ita zuciya mai kyau sai an samu wannan zuciyar an raunana ta ta samu rauni tsakaninta da Allah subhanahu wataala hanyar rauni samu rauni cikin sauki tsakaninka da Allah ko tsakanin mutun da Allah shine a jefa masa alaka da zina da shashanci da mata shi yasa Allah subhanahu wataala maganar zina ma Allah bai damu da sai an bayyana an tsere hukunci a duniya ba ya fi so sai mutanen sun je sun same shi a lahira to wanda ya alakantu da mata da wuya mutun ya fara ran da ya fara alaka da mace ta hanyar shashanci in mutun ya fara yi ranan farko zaka ga gobe ko nan gaba in ya sake yi to shikenan wannan kafin ya tuba sai in Allah ya kiyaye duk wanda ya saba zina kafin ya tuba ya bari sai Allah ya kiyaye to wanda kuma ya saba fasikanci da shashanci kai ba maganar zina ba koda alaka da mata ma'ana mutun ya saba yi to duk inda yaje hankalinsa a tashe yake ma'ana matarsa to sannan idan ya jima so yake ya hadu da wannan matar ko ta halin kaga wato matarsa ita ma bukata take zo ya hadu da ita shi yasa musulunci ya tanadi kar a wuce wata hudu in an yi tafiya to idan aka zo aka ɗebe zukatan matasa aka alakantar da su da fasikanci ko kuma da yin abun da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya haramta na fasikanci domin duk wanda yace yanzu zai aure zuwa wani lokaci kawai su rabu da matar to wannan kawai fasikanci ne aure ana yin sa ne da nufin rayuwa dindindin sai dai in wani dalili yasa za a rabu wannan kuma saki musulunci ya bayyana shi yadda ake yin sa wanda duk kaje yana magana a radio ko TV cewa matasa ku je ku yi auren mutu'a don Allah ku je ku tambaye shi ya kawo yarsa wadda ya hada ta da wani yanzu iyar ta yi auren mutu'a da wani nasa wanda yake da aqida irin tasa yanzu kuma an dawo masa da ita gida za ta sake yin wani auren mutu'a kuma da wani na da wani nasa dan aqida sa ya dai ga muku wannan ba zai yi da yarsa ba ko ba zai yi da yarsa ta yi ba ko ba ayi da mahaifiyarsa ba ko ba zai yi da mahaifiyarsa ta yi ba a ku ne yake so ya bata ya raba ku da Allah don haka za a rinka yayata abubuwa a radio da TV cewa mutane su je su yi auren mutu'a su ce shi din yayi ba mamaki shi yayi saboda harka ce ta lalata yayan wayansu shi zai iya yi amma yarsa ba zai yarda ayi da yarsa ba in ku yayi da yarsa ya kawo jikansa wadda yarsa ta haifa gurin auren mutu'a ba zai yarda da wannan ba ba za kuma ya kawo muku wannan ba da kai da wuya ai sun ce akwai falala a cikin auren mutane me yasa ba za yi ba to me yasa su ba sa yi waɗanda suke faɗa a jidin ba a jiga yar sunan ai kamantawa zakai Annabi sallallahu alaihi wasallam duk aikin alkhairi yi yake da kansa sai sabai koya me yasa mutum bai aure da yar sa auren mutu'a aka je ta yi da malam wani ko kuma ta yi da wani dan wannan aqidar yayi ya gama na wata hudu hakan nan ya sake dawo masa da ita gida ya ce to yanzu kuma a bada ita ga wani ita ma ta yi na wata hudu ba a yi wannan ba sai sai da su ta ziga ku kawai ku don su raba ku da Allah subhanahu wataala don ku mai da hankali abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya haramta fa huwa haramun ila yawmil qiyamati yawa haramun ne har tashin alqiyama kuma ana so ne kawai a raunana ku a aqida ta hanyar shiga fasikanci kar ku yarda da wannan kawai auren mutuwa sai a je a yi shi kawai a jami'a baban yarinya bai sani ba haka kawai shikenan bayan Allah ya faɗa cikin alqur'ani bayan wannan ayoyi din na famastamta'atun din sai Allah ya ce fankihuhunna bi izni ahlihinna wa atuhunna ujurahunna fankihuhunna bi izni ahlihinna kawai sai a zo a hada aure kawai da kai da abokananka shikenan wa aure ya zama wasa kenan to Allah ya kiyaye saboda haka wannan harka ce haramtacciya don manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya haramta ta hadisai ingantattu mu muna takaituwa ne kawai da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dukkan alkhairi ya kare cikin bin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai dai in kace hadisi bai inganta ba sai ka zo kai bayani in kace bai inganta ba sai kai bayani in ka kawo ingantacce wanda muka faɗa in bai inganta ba ya tabbata malamai sun ce bai inganta ba sai mu sake mu dawo naka in dai malamai sun tabbata da inganta amma a ce kawai haka kawai wai istihadi ya fi hadisi kare ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko da ke dama bai masu irin wannan ra'ayin an zagi sahabbai manzon Allah ba wani abu bane a gurin su qur'ani ma sun yarda da shi ne kawai in da ya musu dadi ne suke dauka yawa in da ya musu dadi ne ka taba jin an zo ana ta jera surori ayoyi a gama wannan suran a shiga wancan suran a gama wancan suran a shiga wancan suran har aka zo kan mut'a sannan kuma a je a ci gaba da hadisai ba haka ake ba kullun kawai labarai ne da surutai da wasu abubuwa ba a nuna wanda suke kallon gurin da wanda suke zaune a gurin saboda wai kar a gane suna wannan aqidan in sun zo kusa da kai ka dau matakin fahimtar cewa su wannan aqidan ne a ko mutum ɗaya ne yazo ya ta abun nan dun Gombe muna da aqidar da babu malaminta mai karantar da ita sai dai ayyo aro daga waje wa babu malaminta mai karantar da ita a Gombe wanda yake karatu kace kuma aqidan gaskiya babu littafi babu karatun alqur'ani yanzu duk mahaddatan alqur'ani na Gombe nan ba a samu aqidar da har yanzu an fassara ayoyi ga malaman mu na gari yayi ga malaman mu wanda suka karantar da mu tafsiri suna nan da yawa a garin nan amma akwai malaman mu wanda suna nan a rayuwa da tun muna sa gajeren mu da aka kai mu gaban su suna nan yanzu haka a rayuwa su Sheikh Sale Sadauki wanda tun da gajeren wando na aka kai ni gaban sa to alhamdulillah yanzu har Allah subhanahu wataala ya sa da yawa daga cikin daliban da sun yi karatu a Gombe suna iya fassara alqur'ani da ikon Allah gwargwadon iyawa to wace irin aqida ce za ta duk Gombe har yanzu ba malamin da ya karanto qur'ani yazo zai rinka bayanin aqida ta yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake so ya bayyana ya haka saboda ya kamata a yi nazari kuna wani abu ne kawai kame kame kullun sai an yi aro a zo a yi bayani a yi surutu ba a yi sura guda ba shekaru duk da aka yi ara abu nan ne wannan ba ka'ida ba ne to haka ba za a zo a rinka zuba wa mutane karerai shi kenan ko sai a yi juruwa jani a'a dole a bayyana gaskiya gwargwadon gaskiyanta gwargwadon iya fahimta da abin da magabata suka faɗa li yahlika man halaka an bayyana wa yahya man hayya an bayyana wallahu ta'ala alam don haka za mu ci gaba da karatu insha Allah ta'ala cikin suratul tauba aya ta 104 insha Allah ta'ala
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب
Allah subhanahu wa ta'ala ya ce alam ya'lamu shin basu san ba cewa annallaha lalle Allah huwa yaqbalu tawbata an ibadihi shike karban tuba daga bayinsa kamar yadda mutanen Abu Lubaba da mutanansa suka yi tuba suka daure kansu a jikin ginshikan masallaci Allah subhanahu wa ta'ala ya karbi tubansu Allah shike karban tuba duk wanda ya tuba Allah zai karbi tubansa saboda haka muna tuba zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya sa tuban mu karbabbe ne muna sabawa Allah mun yi sabon Allah muna yi Allah subhanahu wataala muna itirafi da zanubin mu amma muna roƙon ka ya Allah ka gafarta mana Allah ya gafarta wa iyayen mu da kakannin mu da malaman mu da zuriyar mu da iyalan mu Allah subhanahu wataala ce alam ya'lamu anna Allah huwa yaqbalu at-taubata 'an ibadihi shin ba san cewa Allah shike karban tuba ba daga bayinsa wa ya'khudhu as-sadaqat kuma yake karban sadaka duk sadakan da aka yi ta da dukiya na halal Al-Hafiz Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala yace duk wata sadaka da aka bayar bi kasbin halalin da yadda aka samu ta ta hanyar halal to wannan Allah yana karbanta kuma yurbiha Allah subhanahu wa ta'ala yana yaukaka ta shi yasa zaka ga mutum zai iya yin sadaka da dibino daya yana nan Allah yana yaukaka shi har ya zama kaman dutsen Uhud wajen girma in an je ladan sai aga kaman dutsen Uhud yayi sadaka ne. Mutum zai iya sadaka da loman tuwo daya ya ciyar da wani mabukaci, ko da wata naira guda daya, ko naira biyar, ko naira goma, ko wani abu makamancin haka, ko da wani dan kunu, ko da wani abinci hakan nan mutum ya bawa mabukaci. Gashi dai a kwano wata kila makaci ne ka rage sai ga wani yana bukata sai ka je ka bashi. Wannan Allah subhanahu wataala yurbiha, Allah zai rinka yaukaka ta, yana girmama ta, yana girmama ta. Ranar tashin alkiyama sai ka je sai ce ga wani abu nan da ka bayar, wani bawa ya Allah ka manta, ka manta ma ka yi, ka ganshi jibji guda zaka tafi da shi gidan aljanna, zai sanadin tafiyar ka aljanna. Allah subhanahu wataala ya akhudhu sadaqat, yana karban sadaka, amma banda sadakan da aka kawo ta ta hanyar dukiya na haram. In dukiya na haram ne, Allah subhanahu wataala ba ruwan sa da ita. Inna Allah ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiban, Allah tsarkakaccen sarki ne subhanahu wataala, baya karban wani abu sai wanda aka yi shi tsarkakacce domin Allah, kuma aka dauko shi daga tsarkakaccen guri. Dukiya karkade bo haramun ka sai zaka yi sadaka, kamar yadda wasu suke cewa idan ka je ka ɗebi dukiyar talakawa gwamnati, in kana so ka tsarkake kanka sai ka je ka gina masallaci. Wasu suka ce akwai ma hadisai mawdu'ai da ake cewa in mutum duk abin da ya ɗiba, in ya je ya yi umra kawai, musamman ma ya yi umra ɗin a Rajab, sai da za ka ga a Rajab ana ta cika ana ta biya umra. In ya je ya yi umra a Rajab, to akwai wata falala, sannan duk abin da ya ɗiba Allah ya fi masa, wannan ƙarya ne. Malamai suka ce hadisai ne mawdu'ai, ba su da alaka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Annabi sallallahu alaihi wasallam bai faɗi wannan ba. Domin me? Wata rana karkashin wannan ayan zaka ga Al-Hafiz Ibn Kathir yake bayyana an yi yaki, wani daga cikin waɗanda suka yi yaki din sai ya boye dinari 100. Ya boye dinari 100 daga cikin dukiyar da aka taro, tun ba a zo an raba ba sai ya boye, yana da bukata. Da ya boye can bayan an tafi kawai sai yana dama ta wuce, yana ta nadama kai shi da bai dau wannan kudin ba. Ya dawo gurin Muawiya radiyallahu anhu yace ga wannan dinari 100, yace me zan yi da ita? Yace wallahi na dauke ne na boye, amma yanzu nayi nadama sai ce to ai mutane sun riga sun watse, ni ba ni da alaka da wannan, ba zan karba ba, sai dai ka je gaban Allah da ita tunda har ka boye. Yaje ya rinka bin daidaikun sahabbai, shi tabi'i ne, yana bin daidaikun sahabbai wanda suka saura. Duk inda ya je ya samu sahabi, in ya ce ga wannan kudin na boye shi ne, yanzu na dawo da shi, ka taimaka mu a karba mu na je raba wa jama'a, ina kowane sahabi suka ji ta subhanallah, kar ka zo kusa da ni da wannan kudin, wuce wuce, suna matukar taka tsantsan, ba ta iya taba abin da ba nasu. Saboda me? Duk sadakar da zaka yi in dai ba dukiyar ka bace, in dai dukiyar talakawa ne, ko ka rike wani mukami ka je ka ɗebi abin da kaga dama, ka zo ka ce wai zaka gina wa mutane masallaci, ko kuma zaka gina wa mutane makaranta, sun ce wa masallaci suke so. A raba dukiyar mana, da kowa ya samu nerorin sa aljihu, ya sayi buhun kaza, ya sayi kaza, ya sayi kaza, sai ka zo ka gina musu masallaci, ko a fili suka yi sallah, sallan su tayi. Don haka ba a ɗiban kuɗin mutane a zo a ce za a yi taqarrubi ila Allah subhanahu wataala. A'a, Allah subhanahu wataala baya karɓa wannan sadaka. Ya gama zaga sahabbai gaba ɗaya bai samu dama ba, yana cikin zagayawa sai ya samu wani tabi'i wanda yake wato faqihi, ibnu sha'ir kenan, wato faqihi ne. Ya same shi Abdullah ibn Sha'ir al-Himsi, na tsallake ɗaya daga cikin abunan nasabarsa, saboda yayi kama da wani sunan da za ku kasa ganewa. Sinun kafun, sinun kafun, aka yi ya'un, in na faɗa wani ba zai iya riƙe yadda na faɗe shi ba. Saboda haka sai ka ɗauka wani ne ka ce an ambace shi a cikin tafsirin Hafiz Ibn Kathir, ba an ambace shi ba. Yawwa, a Annabi sallallahu alaihi wasallam da ya zo gurin wannan Ibn Sha'ir al-Himsi, Abdullah ibn Sha'ir al-Himsi, da ya zo gurinsa sai ya ce to me ya same ka? Yana kuka ya ce me ya same ka? Ya ce ina nadama ne akan wasu kuɗi dirhami dinari 100 da na ɓoye, shine nake tsoro, na je kowa ya ƙi karba, ya zan yi haɗu da Allah? Ya ce a to yanzu in ma wata fatawa za ka bi? Ya ce ƙwarai kuwa. Ya ce to ka je ka kai wa shugaba ka ce humusi da shugaba ya kamata ya ɗauka, tunda jama'a sun riga sun watse, a taimaka a sa maka cikin wannan humusin, sauran kuma a ɗau ɗaya bisa biyar na wannan dinari 100 din kaga dinari 20 kenan ka ba shugaban ya sa a cikin kumuti tunda shi yake da iko da shi wannan ya taimaka maka idan ya karbi wannan dinari 20 kenan sauran dinari 80 su kuma ka je kai sadaka da su fi sabilillahi ya zama haƙƙin mutanen da suka watse ba a raba ya zama nasu ba to idan ka je kai sadaka da shi fi sabilillahi kar ka taba ko kobo a ciki duka kai sadaka da shi ya ji dadi ya dawo gurin shugaba yace ga abunda yace waye maka wannan fatawan yace Abdullah ibn Sha'ir yace kai alhamdulillah yace kaito na da a ce ni ma Allah ya sanar da ni wannan fatawan na maka ita mana don kai karbi wannan dinari 20 aka shigar cikin kumusin shugaba sauran dinari 80 kuma yaje sadakar da shi fi sabilillah saboda ne saboda Allah subhanahu wataala baya karban sadaka in an daibo ta daga dukiyar haram don kai ya rabu da ita ta hanyar ba da ita sadaka yana roko da istighfari misali yanzu in mutum ya debo wasu kudade a zamanin mu ne yanzu musamman a wannan kasa ta mu in mutum ya debo kudin mutane sai aka ce an kama shi ko EFCC tana tuhuman wani da biliyoyi ko miliyoyi kaza daga cikin talaka suka ji ana ce ka an tozarta shi wai an tozarta shi daga cikin talaka ba ana so a tsarkake shi ya hadu da Allah lafiya ya zauna duniya lafiya kuna cewa wayan tozar ta shi ta ina ne in dai da gaske ya dabi inda da gaske bai iba bane wannan shine tozar ta amma a wannan tsarin namu a ce mutun ya dabi dumbin biliyoyin kudi miliyoyin kudi a ce ya dawo da su inda matsalar take a ce an dawo da su kuma har yanzu wasu ma sun sake kurancewa sun zama kuraye sun sake dabi wannan kuma hatsari kan hatsari ke don sau da yawa zaka ji an ce an dawo da kudi kaza an dawo da kudi kaza an kasa gane ina kudin suke kuma an kasa yin aiki da kudin nan ma wata wani damuwa ko kuma a samu wayan su ce ba dama ai aiki da kudin sai wani kaza da wani kaza to wannan ba mu gane wannan ba kan gaskiya wannan hatsari ne wajibi ne a karbi kudin ba ma maganar a karbi kudin a gurin ka da karfi ba in ka gane cewa ka dauka ba naka bane kamar kuma ka yawaita istighfari ka mai da shi baitul mali don ba naka bane Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar a hadisi ingantacce in ka duba riwaya ce ta Imam Muslim sai Muslim zaka samu ma min abdin yastar'ihi Allahu ra'iya yamutu yawma yamutu wa huwa ghashin li ra'iyati illa harrama Allahu alaihi jann babu wani bawa da Allah zai bashi iko na shugabantan wasu mutane amma a ce wai ya gama wannan shugabancin ashe akwai wani abu da ya iba nasu ba nasa ba ba allowance din sa ba duk mukamin da ka rike in akwai allowances na wannan office din halal ne ka duba fa Allah subhanahu wataala da ikon sa wallahi da a ce wasu mukamin da suke rikewa da za su hakura da iya allowance din da yake wannan office din wallahi da su zama masu arziki dimbin masu arziki amma sai ga mutum ya kauda kai bayan ga allowances na tafiye tafiye duk tafiyar da zaka yi in dai an ce wanda zai wannan tafiyar a bashi escort ayi kaza ayi kaza in ka tantance wannan halal ne babu wani laifi a ciki amma sai kaga wasu duk sun yi fatali da wannan abubuwan bayan an ba su wannan din ko suna da su ɗaya na talakawa to in mutum ya tsayi abun talakawa wanda ya tantance a ce a baitul mali yake saboda mukamin sa ya dau wannan abun yayi amfani da shi personal amfani to Annabi sallallahu alaihi wasallam yace wallahi ko yazo da sallah fa malamai da suke sharhin hadisin suka ce ko yazo da sallah da zakka da haji da azumi da waye waye na ibada wallahi ba zai shiga aljanna ba kuma suka ce ko da abun da yazo din in dai bai tuba ya mayar ba har ya mutu ko da abun misalin kwayan allura ne to ba zai je aljanna ba ga azumi ga zakka ga sallah ga me amma ga wani abu nan misalin kwayan allura na baitul malin talakawa bai bar talakawa sun yi amfani da shi ba shi ya ɗebe yayi amfani da shi shi da iyalansa kadai in ya zo da wannan ranar tashin alkiyama bai tuba ya mayar tun a duniya ba ba zai je aljanna ba shine Annabi sallallahu alaihi wasallam a wani hadisi yake cewa za a jefa wannan abun a wutan jahannama a can ƙasa ya shiga cikin wuta a ce je ka dauko tukunna in kana so sai ka fito da wannan abun daga wuta kafin ka je aljanna zai je can ƙasan wuta wuta tana kona shi tana kona shi za a girmama abun ya dauko shi a wuya kamar raƙumi yana hawowa yana hawa sai ya zo bakin wuta zai fito kenan sai abun ya kubuce sai ƙara komawa ƙasa sai ya ce koma ka dauko haka zai rinka yi kawai ana azabtar da shi da wuta ana azabtar da shi haka zai ta yi ila ma sha Allahu tabaraka wa ta'ala. Don haka gaskiya taba dukiyar talakawa haramun ne, kuma bala'i ne ranar tashin alƙiyama. Don haka ji tsoron Allah, kar a ce ana neman wani matsayi, ko ana neman a zaɓe ka, ko ana neman wani abu don wai abin da za ka ɗebo, ko kuma wani naka ya samu wata kujera ka je kana murna kana cewa menene. Ka ga mutane suna ta magana, wani baya daga wayanmu saboda ya samu mukami kaza, wani bai taɓa wayoyinmu ba saboda haba. Babu wani mukami da wani zai rike ka yi sha'awa har ka ce masa waye shi, waye shi. Wani mukami a Najeriya, a duniya, wai ya rike har ka ce masa da Allah wane taimaka mun da kaza, Allah kiyaye, Allah kiyaye ranar da wani naka ko abokinka ne, ko amininka ne, ko ɗanka ne, ko wanka ne, ko mahaifinka ne, ko menene, ko jikanka ne, wai ya rike wani mukami a duniya a ce zuciyarka ta mutu ka ce masa zo ka mun kaza, ko ba ni dubu kaza, Allah kiyaye wannan rana. Allah kiyaye, Allah kiyaye mu yi haka. Kowane ne, kowane irin mukami. Saboda haka kar ka zama mai macaccen zuciya, wai wani ya samu mukami kana tunanin ya baka kaza, ya aiko ma mota mana, ka tantance ya aiko ma mota saboda alakar ku da shi, ka tantance ya aiko ma kaza. Haba, in Allah ya sa a dukiyarsa ta halal yayi tunanin baka wani abu, wannan kuma daga Allah ne, sai ka gode wa Allah. Amma wai ko ya zama gwamna, saboda haka ku danginsa ka ji har mutane suna magana, wani ya zama gwamna, wani ya zama shugaban kasa, wani ya zama sanata, wani ya zama kaza. Amma in ka je ka kalli danginsa har yanzu bai azurta su ba, kai a'udhu billahi. Allah ya kiyaye mu. Saboda haka Allah subhanahu wataala yana karban sadaka ne, idan an karbo ta, in an samo asalin dukiyar da ake bada sadaka din daga asalin tsarkakakkiyar dukiya. Wa anna Allah, kuma lalle Allah huwa at-tawwabur rahim, shine mai karban tuban bayi. Kullun in mun tuba, in mun san mun ɗebi wani abu na gwamnati mu mayar, shine tuban. Sannan mu ci gaba da tuba ga Allah, domin daukewa da kai na tsawon shekara guda yana ƙarƙashin mulkinka kai kadai, yana ƙarƙashin kulawarka kai kadai a gidanka. Koda ka mayar, sai ka nemi tuba a gurin Allah. Saboda me yasa ka ɗauka? Ai da ba don ka ɗauka ba, da watakila an yi wa talakawa aiki, watakila ma da an sai magani an kai asibiti, watakila da an sai litattafai an biya, watakila da malaman nan na firamare da suke fama irin kuɗaɗen da ka ɗebe ne aka rasa, da yanzu watakila an ba su. To saboda haka bayan mutum ya mayar, nan ne zai ta tuba da istighfari don Allah ya fi masa. Allah ya fi mana. Na'am. Allah ya ce wa qul i'malu, ka gaya wa mutane i'malu, ku yi aiki. Fa sayara Allahu amalakum, Allah zai ga aikin ku, kuma Allah yana gani. Wa rasuluhu, Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai ga aikin ku ranar tashin alkiyama kenan. Wal mu'minuna, haka nan mu'mine za su ga aikin. Malamai suka ce abinda ake nufi wa fa sayara Allahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun, shine a ranar tashin alkiyama. Amma mu'minai fa cewa wal mu'minun, mu'minai ma za su ga aikin ku nan kuma a rayuwar duniya, saboda hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yace wallahi ɗayanku in zai zama yana aiki kaza, mai ɗabi'a kaza, yana aiki kaza, ko aiki mai kyau ko aiki mummuna, ba zai gushe ba koda a ƙasan ƙasa yake yin aikin, ko kuma a cikin wani ɗaki wanda ya kulle ba window ba kofa wannan ɗakin, ya je ya rinƙa yin wannan aikin shi kadai, kullun yana wannan aikin, wata rana sai Allah ya bayyana wa mu'mini. Shine ma'anan wa qul i'malu fa sayara Allahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun, ka gaya musu su je su yi aiki, wallahi Allah zai ga aikin, domin Allah yana ganin aikin kowa. In kana aiki tsakaninka da Allah, aikinka mai kyau ne, wallahi Allah yana ganinka, kuma Allah zai baka mafita cikin lokacin da kake cikin wahala. Allah kuma zai sakanka maka ta inda baka tsammani. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai ga aikin ku ranar tashin alkiyama. Ba a san ka ba, kana nan a Gombe, kaga mu yanzu tsakaninmu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shekaru nawa, amma wata ran sai ga kanan a tsaye a gaban Allah, bainal awwalina wal akhirina, a ce ya rasulullah, wannan ɗaya ne daga cikin wanda suka ji wa'azi, suka ji ayoyi a bakin wasu daga cikin bayin Allah, suka ji hadisai a bakin wasu daga cikin bayin Allah, suka yadda da kai, suka yi imani da kai, suka gaskata ka, ga irin aikin da suka yi don kwaɗayin sunnanka. Shine fa sayara Allahu amalakum wa rasuluhu, a ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana tsaye, an nuna aikin mu, Allah ya sa a nuna masa aikin mu, aiki na ƙwarai, kuma Allah ya sa mu zama masu aiki na ƙwarai. Muna tsaye, ranar ne za ka rinka dariya kana morewa. Amma a nan duniya yanzu ko ana cewa kai malam wani yana da kokari, a'a, ka lallaba dai, ka roki dai, ka nemi taimakon Allah, ka lallaba, ka nemi taimakon Allah, don masu faɗan su waye ne? Don a duniya kuma wani ya ce kai wani akwai faɗan gaskiya, to sai me shi ɗin tukuna waye? da ya ji dadi ne kawai ya fada a wani gurin kuma ba karshen ta a wani gurin kuma sai malam wane kuma to shi yasa anan ba wani abu da zai yaudare ka ka tsaya kana ta alfahari ba abun alfahari bane nan duniya kai ta kanka kawai ni ma in yi ta kaina wancan ma ya ta kansa kowa ya ta kansa amma ranar tashin alkiyama in aka ce ga aikin wane manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kalli aikin wane Allah ya bashi dacewa yayi kaza a ce sunansa tahir ga aikin sa sai murna a ranar zaka yi alfahari ka more don ka san aljanna zaka je yawa babu wani sauran abu nan hayaniya an kare amma a duniya ba alfahari don ba a san yaushe za a kare ba ko ba a san da me za a cika ba don haka a duniya ba alfahari Allah ya sa mu dace Allah subhanahu wataala yace wasaturaduna ila alimil ghaibi washahada kuma tabbas za a mai da ku zuwa ga alimil ghaibi masanin ghaibi shine Allah washahada ko masanin abin da yake bayyane fayunabbiukum Allah zai ba ku labari ba da labari na gaskiya bima kuntum ta'malun da amma da ku kasance kuna aikatawa Allah ya sa mu dace na'am
وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم
الله سبحانه وتعالى وآخرون أكو وسكما بند أبو لبابا دمتا ننسى أبو لبابا دمتا ننسى سنطول كنسو أجين شكي مسلاتي كما عند أكي بياني sun yi ta istighfari suna neman gafarar Allah subhanahu wataala Allah ya yafe musu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yadda da su ya kunce su wa akharuna akwai wasu kuma su kuma daban su kuma su ma suna cike da imani sun gaskata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun yadda da shi sun yi imani da shi amma su ma ba su fita yakin Tabuka ba haka kawai su ne Hilal ibn Umayya Mirarat ibn Rabi' da Ka'ab ibn Malik su waɗannan ukun su ma ba su fita ba haka kawai amma ba munafikai bane mutanen kirki ne salihan bayi ne sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sun yi imani da shi amma haka kawai ba su fita ba to su ba su zo sun daure kansu a ginshikan masallaci ba waɗancan da suka daure kansu su Abu Lubaba da mutanansa Allah ya yafe musu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kunce su to sai Allah ya ce to akwai wasu kuma shine Allah yake ba mu labari su waɗannan ba su zo sun daure kansu ba shine Allah ya ce wa akharuna murjauna li amrillah akwai wasu kuma su ma suna can suna kwadayin dai Allah subhanahu wataala ya gafarta musu suna nan suna jiran al'amarin Allah suna jiran me Allah zai umarni da shi in ma yu'azibuhum ko dai Allah ya azabtar da su wa in ma yatubu alaihim ko Allah ya tuba akan su sune Hilal ibn Umayya Mirarat ibn Rabi' Ka'ab ibn Malik suna nan suna jira amma su ma daga ƙarshe Allah ya fi musu za mu karanta insha Allah in muna raye a ayoyi can gaba wanda suka yi magana a kansu su ne wa ala salasati allazina khulifu hatta idha daqat alaihim al-ardu bima rahabat wa daqat alaihim anfusuhum su ne wayannan mutane guda uku Hilal ibn Umayya Mirarat ibn Rabi' Ka'ab ibn Malik su ne wa akharuna murjauna li amri Allahi imma yu'azibuhum wa imma yatubu alaihim Allah ya ce wallahu alimun hakim Allah masani ne ga duk abin da kuke faɗa da duk abin da kuke aikatawa hakimun Allah gwani ne mai hikima cikin duk abin da yake tsarawa na'am
wallazina taqadu masjidan diraran wa kufran wa tafriqan baina almu'minina wa irsadan liman haraba Allah wa rasulahu min qabl wa la yahlifun
Allah subhanahu wata'ala ce wallazina takhazu masjidan ziraran wadanda suka rike masallaci suka gina masallaci ziraran don ya zama kishiya ga masallacin Quba sune suwa sune wadanda suka zo Yahudawa karkashin jagorancin Abdullahi al-Fasiq ash-Sha'ib shi ya Abdullahi ar-Rahib al-Fasiq shi da yazo da ahlul kitab ne shi yana daga cikin ahlul kitab yana nan yana da ilimi sosai yana da basira don haka mutane suna tauraron sa suna girmama shi iyaka yana daga cikin kabilan Khazraj dan kabilan Khazraj ne. Kabilun Aus da Khazraj kuma tuntunin dama suna zaune a Madina kafin ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayyo hijira. To shi dan kabilan Khazraj ne. Lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yayyo hijira yazo ya tsaya a Quba ya gina masallacin Quba yana zuwa ranan Asabar Asabar yawanci bayan ya koma Madina ma wata ran akan dokin sa wata ran da tafiyan kafa yakan zo masallacin Quba yayin sallah Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma yace wanda duk yayin alwala ko ya tsarkaka a gidansa yaje masallacin Quba yayin sallah yana da ladan umra tun lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake masallacin Quba mutane suna taruwa yana karantar da su addinin musulunci wasu suna zuwa su musulunta wancan mutumin Ar-Rahib yayi ta tunanin yanzu ya zai ya kawo baraka addinin musulunci sai ta kawai bari a gina masallaci sai ya gina masallaci yayi umarni wa mutane wajen abunan wasu mutane waɗanda suke sauraron sa yace su gina masallaci idan suka gina masallaci wannan masallacin zai zama kishiya ga masjidu Quba inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake yace zai je zai tattaro dukkan manya-manyan kabilun Larabawa ya sai da zai ya jawo kansu su zo su yaki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma kafin haka in aka gina masallaci zai rinka isar da sako zuwa ga mutane yana wayar musu da kai ta yadda za su samu wato Annabi sallallahu alaihi wasallam zai samu baraka maimakon duk mutane in suna so su je masallaci zai taru a inda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake to sai ga wani masallaci can wasu su je can wasu su je can a can sai a rinka isar musu da wani sako na ƙarya da munafirci sai da za su kiyamaci Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya amfani da a gina masallaci don yayi kama da irin abun da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake kai ka san munafirci da iya takhidi wato iya tsara abu a tsara yadda za a iya kawo rudani wasu sun yi zurfi akan wannan don haka ya fadi wannan yadda za a yi kenan don haka aka gina masallaci da aka gina masallaci komai da komai yana nan sai aka zo gurin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura su ta je gurin Annabi sallallahu alaihi wasallam su nemi ya zo yayi sallah a masallacin koda na rana ɗaya ne don in ya zo yayi sallah a masallacin shikenan kowa yazo in aka ce masa je ka masallaci kaza za in ka ce a ni ba zan je za a ce ma kafin manzon Allah ne manzon Allah ma ya sallama masallaci shikenan an kama mutane kenan don haka ya je ya lallaba ya sa mutane suka je gurin Annabi sallallahu alaihi wasallam kace ya rasulullahi ga wani masallaci mun gina saboda mutane waɗanda suke da gurguntaka ba sa iya zuwa masallaci ya musu nisa daga can ƙauyen in sun fito shine muke so mu rage musu wahala da akwai kuma marasa lafiya a wannan dan ƙauye din shine muke so mu rage musu wahala kaga kafin maimakon su zo kawai sai su yi sallah a can shikenan an samu abunan sauƙin rayuwa akwai kuma waɗanda suke da nauyi akwai wanda suke da kaza akwai dattijai masu shekaru don su muka yi wannan masallacin so da ka muke so ka zo ka ga masallacin kuma a dan yi sallah a ciki a sa albarka irin yanda wasu ke wala Annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da suka zo ya gama kiri zai tafi yakin Tabuka sai ta su yi hakuri da zaran ya dawo daga yakin Tabuka zai fara yin sallah wannan masallacin ne kafin ma shi abu na Madina kenan Annabi sallallahu alaihi wasallam ko baya karya alƙawari sun yaudare shi munafiki zai iya yaudaran kowa wannan ke nuna ma Annabi sallallahu alaihi wasallam bai san gaibi gaba ɗaya ba sai abinda Allah ya sanar da shi na gaibi don da ya san gaibi da sun zo sun yi magana zai ce a na riga na san manufar ku kun gina masallacin ne don kishiya ga masjidu Quba amma da ke Allah ya san haka amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai sani ba shi yasa huququn nabi sallallahu alaihi wasallam haƙoƙin Annabi sallallahu alaihi wasallam wajibi ne a kiyaye masa su amma kar a dauko haƙƙin Allah a bawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haƙƙin Allah haƙƙin Allah ne haƙƙin manzon Allah kuma sallallahu alaihi wasallam haƙƙin sa ne domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yafi kowa shine shugaban kowa don haka ba wanda yake ce ya iso manzon Allah a daraja babu shi amma kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da Allah ya bashi wannan daraja bai kuma kai shi haƙƙin Allah ba don haka kai shi haƙƙin Allah don haka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya shirya zai je wannan masallaci yana dawowa ya doso saura shigowa wannan ƙauyen ayi sallah a gefen masallacin Quba zai shiga wannan masallaci sai Allah ya sauko da wannan aya walladina takhazu masjidan dirara wa kufra wa tafriqan bainal mu'minina wa irsada liman haraba Allah wa rasuluhu insha Allah wa imuna raye lokaci na gaba daga kan wannan aya zamu tashi muna fata Allah ya samu dace wallahu ta'ala a'lam dukkan bayin Allah da suka so kafin nan akwai sunan da na fada Abdullahi Ar-Rahib kuskure ma'ana Abu Amir Ar-Rahib Abdullahi Ash-Sha'ir ya dauke ni sai Abdullahi Ash-Sha'ir Abu Amir Ar-Rahib shine wanda ya gina wannan masallaci ya bada umami a gina don shirya munafurci da yake so ya kawo kishiya ga Masjid Quba Abu Amir Ar-Rahib muna fatan dukkan waɗanda suka turo suke buƙatan a taya su addu'o'i marasa lafiya Allah subhanahu wataala ya ba su lafiya waɗanda yace babansa da ƴan uwansa sun shiga shaye-shaye wannan akwai tashin hankali da tsoro muna fatan Allah subhanahu wataala ya shiryar da mu ya shiryar da su Allah ya sa su daina wannan ta'asa Allah subhanahu wataala ya sa su daina wannan ayyuka miyau da wanda yake neman nasara jarrabawa Allah subhanahu wataala ya azurta su da nasara cikin jarrabawoyin su masu neman aiki Allah ya ba su aiki mai albarka accreditation na abunan kwalejin lafiya da ake da ita a wannan jami'a wanda kusan a yankunan nan yanzu Allah subhanahu wataala ya azurta mu da ita wannan muhimmin al'amari ne ga duk kowa da kowa a ce ya sa cikin addu'a Allah ya sa a samu nasaran ci gabanta da tabbatar da cikakken accreditation gare ta domin dorewanta da karantar da dalibai wannan bangaren nau'i mai muhimmanci a cikin rayuwar al'umma Allah subhanahu wataala ya bada nasara Allah ya samu cikakken accreditation sannan daliban Allah ya ba su dacewa cikin karance-karancen su sannan duk abin da ake bukata na abin da zai sa a samu wannan bayan dacewa ga Allah subhanahu wataala Allah subhanahu wataala ya bada ikon samar da shi dawainiyoyi da yanayi da jami'a za ta shiga wajen samar da abubuwan da ake bukata a wannan bangare mai yawan tsada da yanayi muna fatan Allah ya bada ikon samun Allah kuma ya bada ikon samun cikakken accreditation domin ci gaba da karance-karance a wannan bangare Allah kuma ya taimake mu ya haɓaka ita kanta jami'ar ta hanyar kula da tarbiyyar jama'a da kuma tabbatar da tarbiyyar ƴaƴa musulmai da suke karatu a wannan maza da mata Allah subhanahu wataala ya taimake mu akan haka ya taimaki dukkan masu fada aje a wannan jami'a cikin wannan abubuwa Allah subhanahu wataala ya sa wannan jami'a ta zama jami'a mai albarka daliban ta zama masu albarka wajen karatu managarci da kuma riko da addinin Allah Allah subhanahu wataala ya taimake mu wannan gari namu Allah ya saukar mana da albarka a cikin sa Allah subhanahu wataala ya kare mu daga duwata hasada mahasada Allah subhanahu wataala ya kare wannan gari daga dukkan fitina masu fitina Allah subhanahu wataala ya wanzar mana da shugabanni na kwarai a wannan gari waɗanda za su yi aikin da zai taimaki talakawa ya bunƙasa rayuwar mu da taimakon Allah subhanahu wataala bunƙasa addinin mu har ma a samu shari'a da addinin musulunci a wannan jaha ta mu da ma wannan ƙasa ta mu baki daya Allah subhanahu wataala ya taimake mu Allah subhanahu wataala ya kawo mana shugabanni masu adalci waɗanda garin da talakawan garin yake zuciyarsu kuma addini yake zuciyarsu domin su taimaki addini su taimaki al'umma su taimaki talakawa Allah subhanahu wataala ya taimake mu har yanzu muna ƙara taya ƴan uwanmu masu fama da rashin promotion masu karantarwa a primary Allah subhanahu wataala ya sa a waiwaice su Allah subhanahu wataala ya sa gwamnati ta waiwaice su Allah subhanahu wataala ya sa su samu nasara duka gaba daya muna roƙon Allah subhanahu wataala ya azurta mu da albarka a cikin rayuwar mu Allah ya mana albarka cikin abin da ya bamu ya azurta mu da qana'a cikin abin da ya wadata mu ne rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم ول علينا خيارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا واجمعنا وإياهم في جنة الفردوس اللهم أصلح لنا أزواجنا وذرياتنا واجعلهم قرة عين لنا في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك أن تمن علينا وعلى أبنائنا وبناتنا بحفظ كتابك العزيز والتمسك بسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم واحفظنا وإياهم من فتن آخر الزمان ومن كل سوء ومن كل شر ومن كل مكروه يا حي يا قيوم وارزقنا وإياهم رزقا حلالا واسعا من حيث لا نحتسب إنك سميع قريب مجيب الدعوات ومن علينا وعلى أبنائنا وبناتنا بالتوكل عليك حقيقة التوكل يا ذا الجلال والإكرام في حياتنا كلها في الدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير يا ذا الجلال والإكرام اللهم عاتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا من النار في هذا الشهر المبارك وعاتق رقاب أبنائنا وبناتنا وأهلنا وذرياتنا من النار إنك سميع قريب مجيب الدعوات واجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم قسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.